الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لا ربا أشرين دقيا دوات رمضان باية هجر المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرا دبو ليلة تريه دول أربعين دول وانده يجيدي دا شابيو دوات هؤو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دقو inda muke kan darasi na 21 a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma muna karatu har yanzu a cikin suratu muhammad darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 15 zamu tashi akan aya ta 16
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
نعم أبايا الله مدعوكتين سركي يا إيمان مغانا أكن بمبنتي سكان مؤمني لكم كافري من جي بمبنتي تبنغر قبل جيشا في مسو شنكو ونبنغر يأتكي وغرابيو شوى وطن دسكي إيمان إذا الله sune afa man kana ala bayyinatin min rabbih da kuma wadanda suka kafirce ma Allah sune kaman zujina na wutu wa amalihi wa tabau ahwa'u kowanne Allah ya ba mu sifar sai kuma aka fada mana masaukin wadanda suka yi imani ala bayyinatin min rabbih matsalul jannati allati wa'ida almuttaqin Allah ya mana bayani kadan daga cikin abubuwa na ni'ima da jin daɗi da suke cikin aljannar da za a sa su su kuma ɓangare na biyu kamar su yi da lau su amalihi wa taba'u ahwa'ahum Allah sai ya faɗa mana kamar huwa khalidu fil nari wa suquma an amiman faqatta'a am'a'ahum aka faɗa mana cewa za su dawwama a wuta sannan kuma za a rinka ba su abin sha na ruwan zafi wanda zai rinka tsintsinka hanjin cikin su sai aka faɗa mana azaba ta zahirin gangar jikinsu da kuma azaba ta baɗini ta ciki wanda za a yi musu kenan za su fuskanci azaba ciki da waje zahiri da baɗini kamar yadda ƴan aljanna za su fuskanci ni'ima a zahiri da baɗini zahiri na abubuwan da za su rinka gani na anharun min ma'in ghairi asil wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وانت وانا جنين ذات انت اي عائد بدانا سكوي نيماتي كان وله فيها من كل الثمرات ثم جك نوع ان كان ينبر بريت جلس عائد نيماتي كان هم ذات شيء اتكين جكين يدى ذات شاروة حتى ذات شازمة سشانونو كان ذات شا tashajiya sannan su cimi kullin samara data ga ni'ima ta zahiri ga kuma ni'ima ta batini a cikin jikin su kamar yadda wayannan ga azaba ta zahiri kamar huwa qalidu fil nar wanda zahirin jikin ne wuta za ta rinka gasawa sannan batinin kuma wasu kuma alhaniman faqatta'a am'a'ahu kowanne da bangarori irin azabar da Allah zai yi mishi bayan an gama da maganar kafirai da mu'minai da kuma bambancin da yake tsakanin su duniya da lahira sai aka koma zuwa ga nau'in mutane na uku shine nau'in munafikai anan Allah madaukakin sarki zai tsawaita magana akan munafikai a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda aka yi a suratul baqara aka yi magana akan mu'minai a ayoyi kadan biyar aka yi magana akan kafirai a ƴan ayoyi kadan sannan aka dauki magana ne tsawo akan abin da ya shafi munafikai saboda nuni akan hadarin su da cewa dole suna buƙatar bayani filla saboda a koye suke ana zaton a can suke alhalin ba a nan suke ba to wannan ba a iya gane su sai an yawaita bayani akan sifofin su da alamomin su yanda ba za ka gan su karuɗe da cewa mu'minai bane yanda in ka san sun shigo ciki za a iya gane su da waɗannan sifofin data a nan Allah ya tsawaita bayani a cikin ayoyin da za su zo akan su munafikai din Allah ya ce wa minhum daga cikin su ishara zuwa gawa ake yi a wannan kalmar da aka ce wa minhum a baya ba a ambaci munafikai ba su wa aka ambata a baya kafirai aka ambata sai Allah ya ce wa minhum daga cikin su ma'ana daga cikin kafirai din akwai masu irin wannan sifar su ne munafikai kenan ka munafikai kai tsaye a cikin kafirai suke ba a cikin mu'minai suke ba a cikin mu'minai suke da gangar jiki da zahiri amma a cikin zuciya da aqida da wurin Allah a cikin kafirai suke shi yasa sai Allah ya ce wa minhum daga cikin su kafirai din mai yastami'u ilayhi akwai wanda yake zuwa ya saurare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana ya saurari alqur'anin da kake karantawa ya saurari hikimar da kake faɗa na sunna duka suna ji suna sauraro hatta idan kana domin indika har sai sun fice daga wurinka mana sun fice daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu lil ladina utul ilma sai su rinka ce ma waɗanda Allah ya ba wa ilimi mana waɗanda suka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka fahimci abin da manzon Allah ya faɗa na alqur'ani da sunna suka gane suka samu fahimta su ne alladina utul ilmi waɗanda Allah ya ba wa ilimi sai waɗannan mutanen munafikai su rinka ce musu ma za qala anifa wanda ya ce ne lafi me yake faɗa wannan kalmar da su aka saurari abin da aka faɗa din da su aka ji maganar amma kuma yanzu sun fito suna tambayar wasu suna ce musu ma za ƙala anifa shi yasa malaman tafsiri waɗansu suka ce suna faɗan wannan kalmar ne istihza'an saboda izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wulaƙanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da daukanta ba wata magana ba ce mai kima wai me ma yace ne wai me ma yace faɗa ne irin ba mu damu ba da abin da ya faɗa ba ba mu dauki abin da wata kima da muhimmanci ba da aka sai su fito suna tambaya ma za qala anifa ko dan dai izgiri da wulaƙanta magana ko kuma dan jefa shakka a cikin zuciyar waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai maganar nan da ya faɗa me take nufi ne wai wannan ayar da aka ce kaza wai me wai ayar ma take nufi ne wai akwai wani hadisi fa da yake cewa kaza ba yana faɗa maka wai dan ka yarda da hadisin ko kai imani da shi bare a yana faɗa maka ne dan ya sama shakka da shubha akan hadisin ko akan ayar to haka iyayen su munafikai tun asali haka suka ɗauko abin suke yi idan manzon Allah ya yi magana idan an karanta alqur'ani sai su fito suna jefa magana da nufin izgili da kuma sa shakka cewa ma za kala anifa wai me ya fada ne dazu me yake cewa ne wai kun ma fahimci maganar kuwa kun gane me yake nufi da maganganun da yake kai irin mu ba ma mu da abin da maganar ba kuma ba mu dauke ta da muhimmanci ba ba ma mu gane ba ba wata hikima a cikin maganar ba wani bayani mai jan hankali da zai sa a maida hankali ba har a gane abin da yake fada wannan ababin cewa izgiri ne suke yi da kuma raina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan su kuma sai a suna fada ne abu ta cewa ba su fahimci abin ba kwata kwata haka ne kwakwalwarsu ba ta ganewa zuciyarsu ba ta fahimta shi yasa a cikin ayar Allah ya ce ulaika alladhina tama Allahu ala qulubihim Allah ya tsaya zukatar dan an karanta alqur'ani in an yi maganar manzon Allah din ba ta fahimta kwata kwata ba ta ganewa dan an zo an yi magana sai su fito suna tambaya wai me aka ce ne me ake nufi da maganar da aka faɗa saboda ne saboda kwakwalwarsa Allah ya riga ya toshe ta ulaika alladhina qama Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyar dan an yi maganar ba za su fahimta ba sauran masu imani da an karanta alqur'ani da an saukar da wahayi suka saurara daga bakin manzon Allah sai su gane abin da Allah yake nufi sai su gane abin da manzon Allah yake nufi saboda ne saboda zuciyarsu wankacciya ce buɗaɗɗa wannan kuma saboda zuciyarsu tosacciya ce kullalliya idan an faɗa ba za su iya ganewa ba ba za su iya fahimta ba amma da an zo ana wani abu wanda ba wannan ba sai kaga tana da kaifin basira da kaifin kwakwalwa da saurin ganewa amma da an zo an karanta alqur'ani sai ya kasa ganewa da an zo an karanta sunnar manzon Allah sai ya kasa ganewa za ka same shi ga tsananin basira da kwakwalwa duk wani abu da aka zo da shi na duniya sai ya gane amma da an zo maganar addini da an zo maganar karatun addini da littafin Allah to nan ne za ka ga dakikancin shi ya bayyana wanda shi ne ulaika alladhina qama Allahu ala qulubihim Allah ya toshe kwakwalwar ya toshe zuciyar ba sa fahimtar addini da ta zai iya yiwa fahimtar sai aslan ba ta yi da ta ce cewa ma za kana alifa zai kuma iya yiwa a izgiri ne da kuma wulakanta maganar shi yasa suke irin wannan tambayar domin su nuna izgiri da rashin kimar abinda suke tambaya akai kowanne daga ciki na waɗannan ɓangarorin guda biyu zai ɗauka domin sifa ce daga cikin sifofin munafukai Allah ya daƙiƙantar da kwakwalwarsu ba ta ganewa sannan kuma suna daga cikin abin da suke so kullum shi ne zama suna izgili ga muminai suna izgili da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan suna tambaya su ce falolin ladina utul ilma suna ce ma waɗanda aka ba su ilimi su wane ne waɗanda Allah ya ba ilimi ɗin wanda munafukai suke tambaya malaman tafsiri da yawa suka ce alladhina utul ilma ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa alladhina utul ilm ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne sahabban manzon Allah da haka wannan ayar sai ta zama aya ce daga cikin ayoyi da suke magana a kan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya ambace su da cewa alladhina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi wane ne yake ba da ilimin Allah ne yake ba da ilimin da haka suna cikin alladhina utul ilm waɗanda Allah ya zaɓe su ya ba su ilimin alqur'ani da kuma ilimin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi duk da waɗansu daga cikin malamai suna ayyanawa waɗansu daga cikin magabata suna cewa qalulil ladina utul ilma ana nufin Abdullahi ibn Mas'ud domin shi ne ya kwarewa da sanin alqur'ani da haka suna tambayar Abdullahi ibn Mas'ud ma za kana alifa suka ce shi ne alladina utul ilm an rawaito wannan daga Abdullahi dan Abbas da waɗansu daga cikin tabi'ai haka kuma shi kanshi Abdullahi dan Abbas din an rawaito cewa qalulil ladina utul ilm ana nufin Abdullahi ibn Abbas kaga yana cikin annabina utul ilm domin yana cikin wadanda Allah ya hore musu fahimta da ilimi na alqur'ani mai girma sana an rawaito daga cikin wasu daga cikin sahabbai suna cewa qalulin ladina utul ilma ana nufin Abu Darda radiyallahu anhu wannan sune mutum uku daga cikin sahabbai wadanda aka ayyana su da cewa sune ake nufi da qalulin ladina utul ilma dinda cewa ayar tana daukan dukkanin su gaba daya kamar yadda Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya fada tana nufin dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma an ayyana waɗansu daga ciki saboda ƙwarewar da suke da ita da gogewa da sheda da suke da ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sanin alqur'ani da kuma fahimtar alqur'ani din قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أن أولئك إرم وأنشر ما سوى التنصفة سمنا تنصف درسهم فهمتر القرآن لكم إذ جديد القرآن طبع الله على قلوبهم سوني وأن أن يتوش زكاة أن يتوش المسير الخير بايا شقاء بل ننتناهر فهمت الخير dan Allah ya riga ya tushe zukatansu wattaba'u ahwa'ahum kuma sun bi san zuciyarsu wannan sifofin guda biyu sune suka hada su fahimtar alqur'ani da fahimtar addinin Allah mai girma da buwaya ko ne ya zama Allah ya tushe zuciyar mutum ba zai rinka fahimta ba domin manzon Allah ya ce may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah yake sai shi da alkhairi to Allah zai fahimtar da shi addini to su kuma waɗannan Allah baya nufin su da alkhairi domin munafikai ne da haka Allah ya toshe zuciyar ya zama ba sa fahimtar addini sannan abu na biyu suna bin san rai bin san zuciyarsu shi ne a gabansu ba sa tunanin bin hanya ta daidai ba sa tunanin neman shari'a a wurin Allah da haka sai Allah ya bar su da wannan hanyar ya zama sun ɓace an toshe zuciyar kuma sun ci gaba da bin san zuciyarsu ba za su dawo su shirye ba wannan shi ne sifa ta munafukai da kuma alaƙarsu da majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna halartar majalisin suna zama a majalisin ana zama tare da su suna sauraron duk abin da sahabban manzon Allah suke saurara amma kuma baya iya shiga cikin zukatansu ba sa iya fahimtar abin da ake faɗa saboda wannan hukumar da Allah maɗaukakin sarki ya musu na toshewar zuciya shi yasa a wani wurin Allah ya ce fi qulubihim marad fa zadahumullahu marada akwai ciwo ne a cikin zuciya sai Allah ya ƙara musu wani ciwon akan wanda suke da shi dama akwai ciwo na munafunci sai aka tsara musu ciwo na toshewar zuciya ta yadda zuciyar alkhairi ba zai iya shiga ba ballantana su fahimci alkhairin da aka turo a ciki da haka shi ne ma'anar ula'ika alladhina tara Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum sai Allah madaukakin sarki ya ce walladhina hadaw lallai waɗanda suka shiriya suka bi hanya ta shiriya suke neman shiriya din kuma suka bi hanya ta shiriya zadahum hudan to su Allah zai ƙara musu shiriya kamar yadda waɗancan suka bi ƙasa Allah ya ƙara ƙasar da su to waɗanda suka bi shiriya suka bi hanya ta shiriya su ne alladhina hadaw domin al-ihtida shi ne ittiba'u tariqul hidaya shi ne mutum ya bi hanya ta shiriya shi ne al-ihtida da haka wanda ya bi hanya ta shiriya ya nemi hanya ta shiriya ɗin hanya ta shiriya kuma neman ta ake yi bin ta ake yi ba mutum zama zai yi sai shiriya ta zo mai ba shi yasa daga lokacin da mutum ya zauna yana jiran wai sai Allah ya shiryar da shi al-imamu mai ahadari yake cewa fa innahu min alamati shaqa wal khidlan wa tamsil basira daga lokacin da mutum ya zauna sai yana jiran sai shiriya ta zo mai to alama ce ta taɓewa cewa wannan ya gama halaka Allah ya taɓar da shi ya halaka kuma basirar shi ta riga ta toshe shi ne ula'ika alladhina tama'a Allahu ala qulubihim an riga an toshe kwakwalwar kenan da haka ba zai tashi ya nemi hakkin shari'a da kanshi ba ba zai tashi ya ba hanyar da ake yi a samu shari'a ba ana samun shari'a a zauna a cikin daki ne shari'a ba ta zuwa ta samu mutum a zauna a cikin daki ina ne ake neman shari'a ya je ya nemi ina ne ake neman shari'a ya je ya nemi ilimi ya je ya san Allah ya san manzon Allah ya san addinin Allah anan ne ake samun shari'a amma kana zaune ka ce sai Allah ya shirye ka alama ce ta cewa halaka ta gama tabbata akan me wannan sifa wanda kuma yake neman shari'a shine wanda ya tashi ya hau hanya ta neman ilimi shine wanda dila kadau wanda suka nemi shari'a suka je suka saurari karatun alqur'ani suka saurari manzon Allah da niyya ta neman shari'a ta neman daidai ta neman Allah ya dakatar da su to wannan zadahum huda Allah zai ƙara musu shari'a akan wannan shari'ar da suke nema wa atahum taqwahu kuma Allah zai ba su taqawar su abinda ake nufi da atahum taqwahu waffaqahum lil amali salih Allah zai dakatar da su akan aikata ayyuka na kwarai ya zama ayyukan da za su rinka aikatawa ayyuka ne na kwarai ayyuka ne na kirki za su rinka yin aiki dan Allah za kuma su rinka yin aiki dan neman yarda Allah shine wa atahum taqwahu Allah zai dakatar da su su rinka aikata aiki na kwarai ba zai sanya su cikin wanda za su je su zauna su rinka cewa mu ma muna so mu zama na kirkin in Allah ya shirye mu za mu zama in Allah ya dakatar da mu za mu je na a'a za su tashi su yi aiki dan neman shari'a daga nan sai Allah ya ƙara musu shari'a sai kuma ya ba su taqwa ya dakatar da su su rinka aikata aiki na kwarai a cikin al'umma wannan shine wallazina hadau zadahum hudan wa atahum taqwahu Allah madaukakin sarki zai musu sakamako shine daidai da wallazina zahadu fina lanahdi yanahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin lallai wa'anda suka tashi suka yi aiki suka yi mujahada saboda Allah Allah ya ce to za mu shiryar da su hanyar wallazina hadau zadahum hudan wa atahum taqwahu daga gwargwaron yadda ka tashi kai aiki ka nemi shari'a ka nemi aiki na kwarai ka nemi hanya madaidaiciya gwargwaron an yadda Allah zai dakatar da kai ya shiryar da kai ya dora ka akan wannan hanyar shi yasa za mu ga duk wanda yake a hanya madaidaiciya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa qurunul mufaddala gaba daya haka kuma har zuwa tashin alkiyama duk wanda ka gani a hanya madaidaiciya to za ka ga ya tashi ne ya yi aiki tukuru ya nemi wannan hanyar to sai Allah ya dakatar da shi ya sauƙaƙe mai hanyar fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra sai Allah ya sauƙaƙe mai hanyar ya dakatar da shi sai ya ci gaba da tafiya amma ka abin ya samu sauƙi fa ya wahala ya gaji wataƙila ya rinka tunanin ma ko ya janye ne ko ya haƙura ne amma ya ci gaba da dagewa da ya ci gaba da dagewa ihtada kenan zadahum hudan sai Allah ya ƙara mai wata shari'a akan wannan ya sabaki da tabbata yanda ba zai iya barin wannan hanyar ba sai kuma wa atahum taqwahu Allah ya ba shi taqwa ya ci gaba da tabbata da aiki da dagewa akan wannan hanyar har mutuwa ta zo ta same shi har ya bar duniya din Allah ya bar kyakkyawan ambato a kai saboda me saboda wannan aikin da yi aljaza'u min jinsil amal daga Allah baya tozartar da wanda ya kyautata aiki inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala gwargwadon yadda ka kyautata aiki gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki zai dakatar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya na'am
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
في الله ما لو كتين سلسية قارة قوة وادي زواء وإن كم مثلا دي إشارة أتنسو بضمير ومنهم su ɗin nan dai wa'annan mutanen daga cikinsu hal yanzuruna illa as-sa'a ana ma yanzuruna illa as-sa'a ba abinda suke jira fa sai al-qiyama al-qiyama kawai suke jira tunda ba su yi imani ba ba su yadda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba to su jira al-qiyama kuma kenan tunda su jira al-qiyama ne ai ba abinda suke jira illa as-sa'a sai al-qiyama ta zo kawai an ta'tiyahum baghta kuma al-qiyamar ta zo musu baghtatan ba tare da shiri ba ta fado musu kwatsam kawai wanda suke jira al-qiyama za ta fado kwatsam ne al-qiyama za ta fado musu aka ce inna an ta'tiyahum as-sa'a su waɗannan da ake magana da su din su ne al-qiyama za ta samu ba su bane al-qiyama za ta samu amma dai man mata fa qad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu al-qiyama shi ta fado mai ko mutuwar haka take fadowa babkata haka take fado ma mutum kwatsam ko ya shirya ko bai shirya ba shi yasa ana aka ce fa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum as-sa'atu babkata ba komai suke jira ba fa sai al-qiyama ta fado musu kwatsam ba tare da shiri ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabi rabbik ko min adhabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan ba komai suke jira ba fa sai wani yanki na azabar ubangijinka ya fado musu ko kuma al-qiyama ta fado musu kwatsam ba tare da shiri ba haka al-qiyama za ta fado musu ko ne al-qiyama ta gaba ɗaya ta fado ko kuma al-qiyamar kowane mutum ɗaya wanda ita ce mutuwar shi ta fado miki kafin a zo al-qiyamatul kubra wanda kowa da kowa zai shiga ciki sai Allah ya ce fa qad jaa ashraquha ai haqiqa alamomi na al-qiyamar sun riga sun zo shine fa qad jaa ashraquha fa qad jaa alamatuha wa amaratuha alamomin al-qiyama sun riga sun bayyana me yasa aka ce alamomin al-qiyama sun bayyana a wancan lokacin da ake magana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ana magana ne da al'ummar da suna alaka da littattafan da suka gabata a baya kuma an faɗa musu cewa akwai tashin al-qiyama kuma babbar alama ta tashin al-qiyama da ake faɗa ma al'ummomin da suka gabata shine zuwan annabin ƙarshe wanda daga shi al-qiyama ta zo to fa qad jaa ashraquha alamomin tashin al-qiyama sun zo wanne ne alamar tashin al-qiyama shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babbar alama ta tashin al-qiyama ta gama bayyana kenan domin daga shi Allah ya rufe sako daga sama sai dai al-qiyama kawai za a jira ba wani annabi yanzu da ake jira a bayan ƙasa ba wani littafi da ya rage ake jira a bayan ƙasa abinda ake jira kawai shine tashin al-qiyama shi yasa Allah ya ce fa qad jaa ashraquha haqiqa alamomin al-qiyama sun zo shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma turo saukar da al-qur'ani littafin ƙarshe shi yasa da yawa Allah yake magana akan al-qiyama yace iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar al-qiyamar ta kusanto saboda wata ya tsage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya ce iqtaraba lin-nas hisabuhum hisabun mutane ya kusa zuwa fa wa hum fi ghaflatin mu'ridun amma mutane suna cikin gafala ba su sani ba ga hisabun suna ta matsowa ga su kuma a cikin gafala da rafkana da haka yana nuna ashraqus sa'a din sun zo sun riga sun tabbata saura manya-manyan alamomi wanda daga su ne sai tashin al-qiyama amma alama muhimmiya da aka sanar a baya ita ce aiko manzon Allah ta bayyana sannan ƙananan alamomi da za su zo ka bayan wannan kamar yadda manzon Allah ya faɗa da aka tambaye shi fa akhbirni an amaratiha qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-ufata al-qurata al-alata ri'a ash-sha yatafawaluna fil bunyan duka wannan suna cikin alamomin tashin alkiyama kanana wanda sun bayyana kuma suna ci gaba da bayyana banda abubuwa da yawa wanda ba su da iyaka wanda manzon Allah ya yi ta faɗa za a ji kaza ka kun alkiyama za a yi kaza wanda duk sun faru sun wuce a baya yanzu ma abin da ya rage sai manya da manzon Allah ya ce inna hala taqumu sa'a hatta taraw qablaha ashru alamat alkiyama ba za ta tsaya ba sai kun ga wasu manyan alamomi guda goma kafin alkiyama ta tsaya wanda su ne aka nisa ake kamanta su da cewa kalkaras kamar a tsinka abun wuya ne wayannan alamomin guda goma kamar sarbi ya tsinke ko wata ƙwaya na bin wata wata na faɗuwa wata na faɗuwa na bin ta a baya ba tsayawa to haka wayannan manyan alamomin za su ba tsayawa ƙarshe na zuwa tashin alkiyama na zuwa su ne manyan alamatu sa'a al-kubra da manzon Allah ya faɗa amma anan da yace faqad za'a ashraqa babban ashraq din anan ana nufin aiko manzon Allah da kuma saukar da alqur'ani banda kuma sauran alamomi na alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da cewa za su faru kafin tashin alkiyama Allah ya ce fa anna lahum idza za'atkum dhikrahum ana fa anna lahum dhikrahum idza za'atkum me zai amfane ku wa azkuwarku idan sun wa azku sun tunani sun dauki darasi me zai amfanar da su idza za'atkum idan alkiyama din ta zo musu kamar an yi taqdim da ta'khir kenan fa anna lahum dhikra idza za'atkum idan alkiyamar ta zo musu menene wa'azuwa bai amfane su da shi ma'ana yanzu ne ya gabata su wa'azu yanzu ne ya gabata su dauki darasi idan alkiyama ta zo musu ba kakar to wannan wa'azuwar ba za ta amfane su da komai ba shine fa anna lahu idza za'akum dhikrahu sai zama daidai da fadin Allah madaukakin sarki yawma idin yatazakkaru al-insanu fa anna lahu dhikra ranar da ɗan adam zai wa'azu ya ɗauki darasi ya yi imani Allah ya ce to ta yaya wannan imanin zai mai amfani bayan an ce ya imani tun kafin alkiyama ta zo ya ce ya imani an ce ya imani tun kafin mala'ikun mutuwa su sauko ya ce ta yaya sai yanzu da ya fara ganin mala'iku sannan zai ce ya tuba sannan zai ce ya yi imani a lokacin Allah ya rufe karɓan tuba Allah ba zai karɓi tuban shi ba yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira ranar da waɗansu daga cikin ayoyin ubangijin ka za su imma dai ayar mutuwa ta mala'ikun mutuwa imma dai aya ta tashin alkiyama idan ta zo la yanfa'u nafsun imanuha ba wata rai da imanin ta zai mata amfani a wannan rana tuba ba zai yi amfani ba a lokacin an riga an rufe kofar tuba manzo Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara Allah Allah yana karban tuba yana karban gafara malan yugarbi matakar bawa da gargara ba ba a gurin ran shi ba to Allah zai karba amma da an zo yawma idhi yatadhakkaru al-insanu tana wa anna lahu dhikra wannan amfani wa azuwa da kuma ba za ta amfani mutum da komai ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah ya ce su tuba su imani su koma ga Allah kafin alkiyama ta fado musu ita alkiyaman nan fadowa take kwatsam kawai sai dai a ganta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce alkiyama za ta tsaya mutane suna kasuwa suna harkokin su kawai alkiyama kwatsam za ta fado manzon Allah ya ce wani na gyara kwamin shi na lambu yana bubbuɗe hanyoyin ruwa wani ruwa na wucewa wani ya baza yaji ana dubawa za a yanka a siya wani yana kaza manzon Allah ya ce kowa yana harkokin shi kwatsam a daidai wannan lokacin alkiyama za ta faru shi ne hal yanfa hal yanfa illa sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa ashraquha gari alamomi na ana faɗa kuma duk sai gaba tabbata manya manyan suna nan take da ka in wannan ba ta fado maka ba to kiyamar ka ta kan tsaran kanka kai kadai na mutuwa za ta fado maka kwatsam da ka to tayaya wa'azi ko tunatarwa za ta yi maka amfani a wannan lokacin idan a yanzu da lokacin da kake da rai da lafiya da tazaran lokaci bata amfane ka ba shine fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa qad jaa ashraquha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum sai Allah madaukakin sarki yace
fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
الله مدوكتين سركي يقوم مغنى لمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفع لم تسني أي إلني تسني سوى لا إله إلا الله sababu abun bautawa da gaskiya sai Allah ka san wannan kalmar wanda kalma sai saboda ita Allah ya halitta sama da ƙasa saboda ita Allah ya aiko manzanni gaba daya saboda ita Allah ya saukar da duk wani littafi a bayan ƙasa saboda ita Allah ya halitta sama da ƙasa da rana da wata da taurari da suke ciki ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi الحق متصفه لا اله الا الله دعك الله يا اهل الذكر هل تسوني saboda tabbatar da wannan kalmar la ilaha illa Allah dak Allah yace ka sani cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi yasa da Allah zai yi sheda akan ta sai shi hu wanda babu irin Allah yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah da kanshi ya sheda akan wannan kalmar ba kai kade ka sheda cewa la ilaha illallah shahida Allahu shi kanshi Allah ya sheda annahu la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi wal malaikatu malaikun Allah gaba daya su ma sun sheda la ilaha illallah wa ulul ilmi haka ma abota ilmi wanda Allah ya ba su ilmi daga cikin mutane da aljanu da dukkan halittu sai sheda la ilaha illallah da ta kalma sai wanda take dauke da shedu wanda babu wata kalma duniya da lahira wanda take da irin wannan shedu kalmar da Allah ya sheda akan ta dukkan mala'ikun Allah sun sheda akan ta haka duk wani ne ilimi da Allah ya ilmantar da shi ya sheda akan wannan kalmar la ilaha illallah daga kalma sai wanda take ita ce mafi girman kalma a sama da ƙasa ita ce mafi girman kalma a duniya da lahira ita ce mafi fitiyar kalmar da bawa zai faɗa manzo Allah ya ce mafi fitiyar addu'a mafi alkhairu addu'a ita ce addu'a da za a yi ranar arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa Allah mafi alkhairu abinda na faɗa a ranar arfa da kuma dukkan annabawan da suka wuce kafin uzo ita ce kalmar la ilaha illa Allah shi yasa da ita ce kowanne annabi yake zuwa da ita Allah yake aiko shi ba wani annabi da ba da wannan kalmar Allah ya aiko shi ba saboda matsayinta da girmanta da kuma darajarta amma Allah yake fa alam ka sani cewa la ilaha illa Allah ina wannan yana buƙatar mutum ya auna iya masaniyar shi da wannan kalma menene ilimin da kake da shi dangane da kalmar la ilaha illallah ka san haƙiƙanin ma'anarta ka san rukunnan ta da suka jini a kan su ka san sharuɗanta wanda sai da su take tabbata in ba sharadi ɗaya a ciki ta rushe duka waɗannan abubuwan abun buƙata ne a wurin musulmi sanin ma'anarta sanin rukunnanta da kuma sanin sharuɗanta da ta kunsa dai yana cikin fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. To idan mutum ya sani fa, ya ƙara sani, in ma ka sani ka ƙara sani. A nan manzon Allah ne ake magana da shi aka fi fa’alam annahu la ilaha illallah. Wanda duniya gaba ɗaya ba wanda ya kai shi sanin ma’anar la ilaha illallah. Ba wanda ya kai shi saninta. Amma Allah ya ce fa’alam annahu la ilaha illallah. Ka sani, ka yi ilimi cewa la ilaha illallah. Da ka gwargwadon darajarka da ƙimarka da matsayinka, gwargwadon ilimin da kake da shi na wannan kalmar. Gwargwadon abin da ka sani na wannan kalmar ta la ilaha illallah. Kalmar da saboda ita ne ka zama musulmi. In ba ta kai ba musulmi ba ne. Kalmar saboda ita ne za a ta shiga aljanna. In ba da ita ba aljanna. Bal saboda ita ne ma aka halitta aljanna. In ba dan ita ba aljanna ma ba za a halitta ita ba. To menene gwargwadon ilimin da kake da shi akan wannan kalmar? Naka wannan ayar tana tunatar da mu, da zaburar da mu, da faɗakar da mu akan cewa wannan kalmar ba kalma ba ce wanda kawai za mu furta da baki mu bari. Kalma ce wanda take buƙatar ilimi, take buƙatar fahimtar abin da ta ƙunsa, take buƙatar mu san sharuɗanta da dokokinta, mu san abubuwan da suke rusa ta. Musan kuma abubuwan da suke ƙarfafa kalmar su ƙara mata ƙarfi. Wannan shine musulunci, shine addini, shine kuma tauhidin da ake kira zuwa gare shi. Din yana kewayawa ne akan wannan kalmar da abin da ta ƙunsa, da abin da yake ɓata ta, da abin da yake gyara ta, da abin da yake ƙara mata ƙarfi da inganci. Shine tauhidin. Da ka gwargwadon tauhidinka, gwargwadon alaƙarka da wannan kalma mai girma, wannan kalma mai daraja, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Musa, ya Musa, inda a ce za a ɗauko sama da ƙasa da duk alistin da suke ciki gaba ɗaya, a tattara su duka, a sa su a kan sikeli na mizani guda ɗaya, a ɗauko la ilaha illallah. A ɗora ta a kan ɗaya mizanin na hannun tafin sikelin. Sanzu Allah ya ce, Allah ya ce ma annabi Musa ma lafihin na la ilaha illallah. Sai la ilaha illallah ta rinjaye su gaba ɗaya. Dukkan halittun Allah gaba ɗaya a tattaro su a sa su a sikeli. A ɗora la ilaha illallah a kan sikeli. Sanzu Allah ya ce ma lafihin na la ilaha illallah. Allah ya ce ma annabi Musa sai la ilaha illallah ta rinjaye wa'annan halittun gaba ɗaya. Saboda girmansa da kuma matsayinsa. Da haka da aka ce fa’alam annahu la ilaha illallah, ba na nufin kawai ka zauna ka ce la ilaha illallah. Ba na nufin kawai ka ɗauki sharbi kai ta la ilaha illallah. A'a, ka sani aka ce fa’alam, ka san cewa la ilaha illallah. Kana buƙatar ilimi, kana buƙatar fahimta da hararo abubuwan da suke ƙunshe da su a cikinta masu daraja. Sannan idan ka yi wannan, wastaghfir li dhanbika, sannan ka nemi gafarar zunubanka da ka aikata. Bayan ka yi ilimi, ka san wannan kalmar da ma’anarta, sannan kuma ka zo ka nemi gafarar Allah, shi ne wastaghfir li dhanbika. Walil mu'mini, sannan ka nema ma mu'minai ‘yan uwanka gafara su ma. Allah ya gafarta muku zunubansu. Wal mu'minat, sannan ka nema ma ‘yan uwanka mu'minai mata gafara a wurin Allah. Wannan umarni ne aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Cewa bayan ya yi ilimi a kan kalmar la ilaha illallah, to ya nemi gafarar Allah, ya yi istighfari. Sannan ba shi kaɗai ba, ya nema ma sauran mu'minai gafarar Allah. Sannan kuma ya nema ma sauran mu'minai mata su ma gafara Allah, Allah ya gafarta musu. Shine wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Shi yasa za mu ji da yawa daga cikin addu'o'in mutane na ƙwarai bayan Allah yana ɗauke da neman gafara ta kansu da kuma neman gafara na ‘yan uwansu mu'minai. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا suna cewa Allah ka gafarta mana, ka gafarta wa ‘yan uwanmu da suka rigaye mu yin imani, shi ne wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'mina. Kada ya zama kanka kawai kake nema magafara, su ‘yan uwanka sai dai ka bayyana aibin da laifukansu, wane yana kaza, wanda tana aikata kaza, wane laifin kaza yake yi, wane ɓarawo ne, wane mashayi ne, wane mahaƙinci ne, ai wane kaza da kaza, duk mun iya wannan. Amma mun aje umarnin Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'mina. Mutanen da Allah ya ce mu ci gaba da nema musu gafara Allah, mu kuma aikinmu shi ne tallata ma duniya laifukan nasu da aibukansu. Ƙararar tunkaro da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, ga abin da Allah ya sa ka kaƙi, ga abin da Allah ya haramta maka kana yi. Faɗan aibukan mutane ɗin sunan shi ne, sunan shi giba, da Allah ya ce wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, kada sashinku ya rinƙa cin naman sashi, ya rinƙa giba da sashi. To sai ya zama wannan shi muke yi, wannan ɗin da Allah ya ce ka ai. Wancan kuma da Allah ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat, shi ne ba ma yi. Na san wane ɓarawo ne, na san wane ɗan iska ne, na san wane kaza ne. Maimakon in na sa goshina a ƙasa na yi sujjada, in ce Allah ka gafarta ma wane, Allah ka shiryar da shi, Allah ka yafe mai, ba zan yi wannan ba, wanda shi ne Allah ya sa ni. Sai in fito majalisa in ba da labari, wane kaza yake yi, wane aikin shi kaza ne, wane laifin shi kaza ne. Ko in ɗauko hoto in sa a social media in yaɗa, ko in rubuta in tura an kama wane ya yi kaza, an kama wane yana kaza. Wannan shi ne aikin da Allah ya ɗora maka, ba shi ne aikin da Allah ya ɗora maka ba. Aikin da Allah ya ɗora maka shi ne ka nema mai gafara. Allah ya shiryar da wane, Allah ya gafarta mishi. Da haka kai sai Allah ya tsare ka, Allah ya ba ka kariya, kai ba za ka faɗa cikin wancan abin da ya faɗa ciki ba. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa mun haɗu da mutane da yawa waɗanda muka san suna da aibuka daga cikin aibuka, amma kuma sun kame bakinsu daga aibukan mutane, sai Allah ya sitinta aibinsu ba a gani. Ya ce mun haɗu da mutane kuma waɗanda ba su da aibuka, ba a san aibinsu ba, sai suka rinƙa magana a san aibukan mutane, sai Allah ya tona asirinsu ya yaya aibinsu, aka rinƙa ganin aibukansu. Da haka gwargwaron yadda za ka rinƙa magana a san aibukan mutane, gwargwaron Allah yadda Allah zai rinƙa buɗe maka hijabi da labule na sirri da Allah yake sa ma bayi, gwargwaron yadda Allah zai rinƙa yaye maka shi, mutane su fara gano aibukanka. Ƙananan aibuka wanda ba a gani, Allah ya yaye hijabi a rinƙa ganinsu a tattare da kai, saboda ba ka sitirta mutane. Wa man satara musliman satarahullah, wanda ya sitirta musulmi Allah zai sitirta shi. Ballantana kuma wanda ya sitirta ya koma yana nema mai gafara Allah, ya ɗauki faɗin Allah maɗaukakin sarki wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Da haka Allah ya ce wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, in kun yi abin da Allah yake so, in ma ba ku yi ba, wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah ya san kai kawowarku, wa mathwaakum da makomarku duka Allah ya sani, kai kawo da kuke yi da kuma ina za ku koma duka Allah ya sani. Shi yasa malaman tafsiri suka yi ta maganganu a kan mutaqallabakum wa mathwaakum. Waɗansu sai mutaqallabakum shi ne al’amuranku na rana da kuke yi, rayuwar da kuke yi da rana, da kai kawo da kuke yi da neman abinci na rana. To Allah ya sani. Wa mathwaakum kuma suka ce da daddare idan kun koma makwanci, Allah yana sane da ku. Ma'ana abin da kuka yi da rana ya sani, abinda kuka yi bayan kun dawo mafarki wurin hutawa ya sani. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, suka ce wannan shine kamar wa huwa alladhi ya'lamu yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl, shine yake kashe ku da daddare, yana sanada maswaakum kenan, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, kuma yana sanada abinda kuke aikatawa da rana, shine mutaqallabakum kenan. Suka ce wannan shine ma'anar wa ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wadansu kuma suka ce a'a mutaqallabakum, abinda ake nufi taqallubukum fi asladi abaikum ila arhami ummahatikum, kai kawo da halittu suke yi a cikin tsatsan iyayensu, daga wannan tatar a ciro tsatsan ya koma wannan ya koma wannan har ya zo kan uba, shi kuma uban tsatsan na cikin shi, daga nan a cire tsatsan a mayar da shi cikin mahaifa, shine maswaakum, matabbata inda za a zauna a cikin mahaifa. An gama wannan tsalle-tsallen kenan daga wannan kakan a tsalle ko zuwa wannan zuwa wannan a cikin tsatsan iyaye. Suka ce wannan shine wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, Allah yana sane da kai kawo da kuke yi, daga wannan kakan a tsalle ka wannan tsatsan a tsalle ka wannan tsatsan, wa maswaakum, kuma ya san makowarku a cikin mahaifa ta uwa a lokacin da aka zo halittar ku da fitar da ku zuwa ga duniya, shine wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wadansu kuma malamai suka ce a'a ana nufin wallahu ay a'lamu ya'lamu mutaqallabakum, Allah ya san kai kawowarku a duniya, rayuwar da za ku gaba ɗaya Allah ya san ta, da maganar ku da zaman ku da shiru da ci da sha da duk abin da za ku yi Allah ya sani a duniya, wa maswaakum, kuma ya san makomarku a cikin kabari ya za ta kasance, yaushe za ka mutu, a ina za a sa ka, a wani kabarin za a birne ka, a wani garin, a wacce kasar, a wani yankin, a ina kabarin yake, Allah ya san ina ne kabarin, ina ne makwancinka na ƙarshe, shine wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, ya san juyawarku a rayuwar duniya, kuma ya san inda za ku koma ƙarshen al'amari bayan kun mutu a birne ku a rufe ku a wurin. Waɗansu suka faɗi wasu abubuwa wanda ba wannan ba, amma dai ayar duka za ta ɗauki waɗannan abubuwan, ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, Allah ya san duk kai kawo da mutum yake yi, sawa'un a tsatsan iyaye ne da makomar shi a cikin mahaifa, ko ko sawa'un kai kawo da zai yi da rana da kuma inda zai koma da daddare ya kwanta, ko ko a'a kai kawo da zai yi a cikin rayuwar duniya da kuma inda zai koma ya kwanta a cikin kabari, duka wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, Allah yana sane da wannan kai kawo din, kuma Allah yana sane da ina ne makomarku, sai zama wannan kaman tunatarwa ne da faɗakarwa da kuma jawo hankali akan fa'alam annahu la ilaha illallah, ku sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Idan kun sani din, kun tsaya kun yi abin da ya kamata, Allah ya sani, idan ma ba ku yi ba Allah ya sani. Haka kuma ne sai a nemi gafarar Allah, a nema ma ƴan uwa gafarar Allah, idan kun yi din Allah ya sani, idan ma ba ku yi ba wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, duka yana sane da abin da kuke aikatawa, ishara a kan cewa idan kun yi da kyau za ku ga da kyau, idan kuma ba ku yi da kyau ba za ku ga sakamakon da abin da kuka aikata, da haka ko me mutum ya aikata Allah yana sane da wannan abin, kuma zai mai hisabi akan abin da ya aikata, babu kuma wanda zai iya kubuce ma Allah, ba kuma wanda yake da wani mataimaki wanda zai taimake shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya gabata a baya a wannan surar da surar da ta gabata, duka mun ji Allah ya faɗa mana idan al'amarin Allah ya zo babu wanda ya isa ya shiga tsakani, babu kuma wanda ya isa ya kawo agaji akan wannan al'amarin, sai ya rage ma mutum sai ya tsaya ya yi da kyau, saboda ya samu da kyau shi ma a duniya ya kuma samu da kyau a lahira, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗakarwa yake jawo hankali a kai. A cikin wannan ayar akwai ishara akan cewa ana gabatar da ilimi ne kafin aiki, duk wani abu da za ka aikata, ka fara gabatar da sanin abin kafin ka aikata shi. Wala ya hinnu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukuman Allahi fi, sai ka fara sanin hukuncin Allah a kan aikin sannan ka aikata. Idan ka yi aiki kafin ka san abin, ka san ilimin abin, ka san hukuncin Allah a kan abin, to wannan shi ne ƙasa, shi ne haƙiƙanin ƙasa. Allah ya ce ta ghairil maghdubi alaihim wala dhalin, ad-dallun alladhina ya'maluna bighairi ilm, sune wanda suke aiki ba tare da ilimi ba, wannan sune fatattu. Da haka haƙiƙanin fata shi ne ka zo ka kama ibada da aiki ba tare da sanin hukuncin Allah a kan wannan aikin ba. Aiki da ka kawai dan na ga ana yi, ni ma na shiga ina yi, dan an haife ni a inda ake yi, ni ma na kama yi, to wannan shi ne haƙiƙanin fata. Da haka ana fara yin ilimi ne kafin aiki, domin an ce fa'alam annahu la ilaha illallah, sannan sai aka ce wastaghfir li dhanbika, ka fara sani sannan kai aiki. Aiki shi ne istighfari da neman gafara. Shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin sahih yayi babi na musamman akan wannan, yace babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal a cikin kitab al-ilm as-sahih, yace babi da zai yi magana akan ana fara yin ilimi ne kafin a yi magana ko a yi aiki a addini. Kafin ka ce komai sai ka san abu, kafin ka aikata komai sai ka san abu, shi ne al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sai ce wa qawli Allahi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi, sai kafa hujja da wannan ayar a cikin babu. Sai ce fa bada'a bil-ilmi qabla al-qawl, ko kuma fa bada'a bil-ilmi, sai Allah ya fara da ilimi a cikin wannan ayar. Wannan shi ne mahallu shahid na Imam al-Bukhari a wannan babu. Daga aya tana faɗakar da mu akan neman ilimi da dagewa da kuma zabura a kai. Idan mutum bai fahimtar ilimi, alamar cewa Allah baya nufin shi da alkhairi, kamar wa'ancan munafikan ula'ika alladhina tama Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Daga yawan istighfari shi yake bude kwakwalwar mutum ya fahimci addini, ya shiga cikin mayuridillahu fihi khairan yufaqihu fid-din. Ba wani hanya ta neman ilimi mafi kyau da bawa zai samu budewar kwakwalwa da fahimta kamar yawaita istighfari da neman gafara, domin ba abin da yake toshe kwakwalwa da fahimta ta ilimi kamar zanibi da sako, ba abin da kuma yake wanke zanibi da sako kamar istighfari. Shi yasa duk lokacin da malamai ma'abota ilimi wata mas'ala ta takuɗe musu suka kasa ganewa, suna lazimtar istighfari da neman gafara Allah, sai kaga Allah ya musu fatahi, ya buɗa musu kwakwalwarsu, sun samu fahimtar wannan mas'alar da suke nema. Shi yasa a nan aka haɗa neman umarni da neman ilimi da cewa wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya gafarta mana, ya gafarta mana zunubanmu, ya gafarta ma ƴan uwanmu mu'minai maza da mata, ya yafe musu kurakuransu gaba ɗaya, ya haɗa mu da mu da su gaba ɗaya a cikin aljanna, ya fahimtar da mu alƙur'ani, ya ba mu ikon aiki da shi, ya zaunar da mu lafiya kuma ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.